يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهك هويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba dai da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke ƙara ƙaimi a yunkurin daƙile annobar coronavirus da kuma neman rigakafi. Wani abin da kuma ke daukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi ci gaban iyali. Na tambayi bakuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata. Yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki.
To idan mace ta samu kanta cikin wannan yanayi da muka samu saboda juna biyu. To idan cikin farkon ciki ne, kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata huɗu, to ya kamata ta yi haƙuri ta zauna a cikin gida. Sai dai in tana da matsala. In ba ta da matsala dan dai haka kawai lafiya ta dan a rinka je gwaji to ta yi haƙuri ta zauna a cikin gida. Idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai hakan nan, to lallai ne ko a cikin wannan halin ya kamata ta je daga likita. Abin da ake nufi yanzu, in kun tuna a lokacin da muke zuwa a da kafin wannan annoba, idan kika je asibiti za a ce ki zo bayan wata tashi uku in ciki ƙarami ne. Idan ciki kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti sati-sati. Yanzu abin da aka canza ake a idan ciki lafiya lauri sai a ce su zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu, sai a ba su magungunan ki na wata biyu. Idan kuma cikin kin kusa haihuwa maimakon sati-sati sai a ce a ba ki sati biyu, sai a ba da lambar wayar mai anguwar zoma, inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar zoma na anguwanku ta zo ta ba ki shawara. In kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a anguwanku, ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara. Amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a birnaye. Amma a karkara, inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba, muna ba da shawara ta wanda mai ciki da tashi ta je asibitin su dispensary ɗin su ne su je su ga ma'aikatan lafiyar su kamar yadda ya kama yadda suke yi. Ba a shi sai dai abin da ya ƙaru kawai shi ne a yawan su tsaftan wanke hannu, a rufe hanci da ɗan ƙyalle ko da ɗan tsumma. Sannan kuma a daina taɓa taɓe, a daina taɓa taɓe. In aka je a ga wannan taɓa wannan taɓa wanda a taɓa taɓe yanzu ba a damu ba ne. Kuma akwai yadda za ki kisa hannunki a cikin hijabin ki boye sai ki sa hannunki ki boye don taɓa taɓa an wuce ki. Kuma in kika dawo gida kafin ki ce za ki komi, kafin yaran su miki oyoyo, kafin ki ɗauki abinci kina sauri ki dawo kina jin yunwa, kina shigowa gidanki ko kafin daga kofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannunki da sabulu kafin ma ki shiga cikin gidanki.
Bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka, inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba, ba kowane matakin kamuwa da cutar nan ake zuwa asibiti ba. Akwai da dama da suka kamu da cutar nan sukan yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum. To akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake faɗan a Madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo duk da yake ba a tabbatar da haka ba. To akwai waɗanda suke maganan sirace ɗin nan, yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta.
Malama alheri, wannan abin da ake yi a Madagascar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu ba ne, tazargada dai wannan namu ne na gargajiya. Shi ne suke haɗa tazargada da waɗansu abubuwa suke sha, suke magani. To a likitance, in ga kamar ku a Amerika, idan mutum ya samu sai a gwada shi sai ba wani abu sai ya zauna a gida. To mu a nan saboda mutanen mu ba su cika son zuwa asibiti ba, kuma in ka zauna a gida, kankanka za ta zo ta gaishe ka, mamanka za ta zo ta gaishe ka, ƙanwar kakanka za ta zo, ƙawarka babban ƙawarka ƴaƴan ƙawarka ba su zo sun gaishe shi ba, uwar duka za ta yi musu. To kin ga wannan self isolation din bai iya yiwuwa a nan Najeriya saboda al'adar mu na san jama'a. Abu ne kuma mai kyau. Dan haka mu a wajen mu duk wanda aka same shi da shi, idan kamar waɗanda suke da hali suna da inda za su kwantar da kansu sai a kallace ana cewa su tallace kansu. Amma idan kamar yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullun kuku kuke kwana a ɗakin ko wani dangane ma ku hudu kuke kwana a kai. To a irin wannan ana son mutum ya je inda ake kira isolation center. In aka je isolation center to za a ba mutum wajen zama a killace inda duk wanda suke wajen duk ma masu wannan ciwon ne. To za ku zauna kuna zaune ana abinda ake bayarwa shine kawai yawanci immune booster. Za a ba ku sinadarin magani da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaki wannan ciwon. To kamar wanda su suka kwanta ba su da lafiya akwai magunguna da ake ba su. Su magungunan nan ba wai suna kashe shi kwayar cutar ba ne, a'a suna karfafa jikin mutum ya yaki kwayar cutar da kanshi. To a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine da kuma zinc. A wani lokaci kuma akan samu cikin kamar aka samu dan wani cuta kuma da ya kara akan kara azithromycin. To waɗanda ake fara mutane ba wai sun da su suna kashe kwayan cutar ba ne, a'a domin suna karfafa mutum jiki ne ya yaki kwayan cutar da kanshi. Domin dama abin da ake so mutum ya yaki kwayan cutar da kanshi cikin shi jinin shi ya yaki kwayoyin cutar. To abin da ake yi kenan a asibiti. Shi kuma wannan magana da ake ta magana na amfanin tazangar da ya wartar da maganin akwai nan Najeriya da ake magana a 25 shi ma tazangar da ne aka haɗa da waɗansu abubuwa. Har yanzu ana bincike a kai a nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an ce su kansu gwamnatin Madagascar ma sun ba Najeriya an ce a karɓo shugaban ƙasa ya ce a karɓo a zo a duba a gani menene maganin tukunna. To don haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi wannan ya yi. To amma babu tabbas.
To likita ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta ga misali akwai batun waɗanda suke har akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan Amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta. Wani ɗan Najeriya da cutar ta kama shi shima ya bayyana cewa kana jin lumfashi na ƙarewa ko baka da ƙarfi dai karka kwanta ai ta motsa jiki. Menene tasirin motsa jikin na ga yakar wannan cuta ga wanda ya kamu da ita?
Motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon da wanda yake neman kada Allah Ubangiji ya sa ya kamu da shi. Saboda shi wannan cutar tana sa ne mu rasa kasa shakan iska da Allah Ubangiji ya sa samu da shi mu kasa shakan iska mu samu oxygen da nan take ji iska ne ki sa muna rayu. To shi wannan cutar yana hada mu to wato sai dan kwafe hukumu. To ita kuma hukumu ka dan kwafe ka kwanta kai baki sai ka fara baki ka daskare ka zama kamar jiki. Abin da ake so shi ne kullum ya zama na hukumu yana cikin aiki. Shi hukumu ba ya aiki sai in kana hura shi kamar ba ka kwado shi ana hura shi ana sukewa ana hura shi ana sukewa shi ne aiki shi kamar zagazagin masu yin fatanya din nan ya ce kina su makera kamar buga cikin makera ne ana hura shi ana danna don haka kwanciya kwata-kwata ko zama ka daɗe a waje ɗaya bayan naka bane ko ni rashin ƙarfi. Don haka ma abin da ake so shi ne inda ma mutanen karkara suka more mana kenan mu mutan da barci amma su ba sa zama waje ɗaya duk inda za ka dama da ƙafar ka kake zuwa sai ka ga ɗan mutumin karkara ya ce maka ai nan kurkusa ne in ka rinka tafiya sai ka ga a'a kilomita 5 ne nan kurkusa. To wannan motsin da ake shi a jiki mutanen karkara ko ko fi morewa ci gaba da ni mutum ya yi faskare mutum ya mata su su sai ki su suka waɗannan abubuwan motsa jiki suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu ko kuma da muke bazu yanzu yanzu malama alheri kullum ko da asibiti bayan standard a sai na tashi na yi standard a cikin gida na in yi tsalle ɗauki igiya in watse in murga in yi tsallan da ne sai na yi zufa shir sannan sai in je in wanka in kwanta. To wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai kwanciya ba na ba na wannan zamanin ba ne ko kana so ka riga samu ko ka samu ma kana neman kawari
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin ƴan uwa da kuma abokan arziki. Kafin nan, a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.